amanta ba muna cikin hadisi na uku a cikin littafin hadisin na Aisha da kuma hadisi na hudu hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wanda suke da alaka da juna shi hadisin Jabir radiyallahu anhu ai ya fada mana yace an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma to hadisin Jabir ya ruwaito shi da irin isnadin da ya ruwaito hadisin na Aisha shi yasa yadda yake sai yace qala az-zuhri a wacce riwaya akwai al-imam az-zuhri yahya ibn bukhari shi ne malamin al-imam al-bukhari a ciki kamar yadda aka ambata mana shi kuma ya riwaya daga al-layth ibn sa'd ya riwaya daga al-imam ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri ya riwaya daga urwa ya riwaya daga nana aisha radiyallahu anha to shi kuma wannan yahya ibn bukhari ne malamin al-imam al-bukhari sannan yahya ibn bukhari ya ruwaito a wajen al-imam al-layth ibn sa'd shi kuma ya ruwaito daga az-zuhri ibn shihab az-zuhri shi kuma ibn shihab anan sai ya ruwaito daga abu salama tabni abdurrahman ibn auf shi kuma abu salama tabni abdurrahman ibn auf shi kuma sai ya riwaya daga sayyiduna jabir ibn abdullah shine abin da ya kamata mu fahimta game da shi hadisin jabir radiyallahu anhu wannan nan hadisan malamai sun fitar da hukunce-hukunce masu dimbin yawa a cikin su kamar yadda al-imam Abu Jamrah al-Andalusi ya fada mana a cikin gabatarwar da muka masa a satin da ya wuce saboda kai tsaye zamu bi waɗannan darussan mu fitar da su dama mun fara fitar da wasu a satin da ya gabata mun fadi a cikin wancan darasin da aka yi cewa anna ru'yan nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlati aqsamil wahyi mafarki da annabi sallama yake yana ɗaya daga cikin bangaren wahayinsa kamar yadda aka ambata mana malamai suka ce huwa mahallu wifaqi wannan an ittifaqi mafarkin annabawa dukkanin su ba annabin mu sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba gaskiya ne wahayi ne da Allah ta'ala yana sanya koya ma annabi Ibrahim alaihi salam darasi ya gwada shi ai ta mafarki aka nuna masa cewa yana yin kadan sa inni arafil manami anni azbahuka fanzu madha tara shi kuma yace ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jadid wanadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ka gani ko qad saddaqta ru'ya annabi ibrahim ka gaggata mafarkin da muka maka a matsayin wahayi to darasin farko kenan mun ambace shi a karatun baya sannan na biyu mashru'iyyatu ittikhadhi az-zadi wa annahu la yunafi at-tawakkul shi ma mun ambace shi cewa duk abinda mutum zai ana buƙatar musamman tafiya mutum ya zama ya riƙi guziri manzo Allah sama idan zai tafi kogon Hiran nan to ba zuwa yake shikenan ya tsaya mutane su ka mai sadaka ba a'a shiryawa yake yi ya tafi da guzirin sa gwagwadon kwanakin da zai yi a can sannan idan guzirin sa ya kare sai ya sake dawowa wajen matarsa Nana Khadija radiyallahu anha domin ta sake bashi wani guzuri darasi na uku al-haddu ala at-ta'limi salatan bima fihi mashaqqatu wannan ya karantar da mu nuna kwadaitarwa a game da karantarwa tunda har su uku fa an aka yi ma manzo Allah sallama su uku ana ce masa ikra yana cewa ma ana biqari ikra ma ana biqari ikra ma ana biqari wannan na nuna mana ashe koyon ilimi kuma ku duba fa manzo sallama a lokacin shekarun shi 40 shi ma wani darasi ne abinda ke nuna maka cewa ashe ba a tsufa a neman ilimi kamar yadda al-imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi aka tambaye shi aka ce yaushe ne ya kamata mutum ya ji cewa ai ya gaji da neman ilimi sai ce lokacin da yake jin ya gaji da rayuwa sai dai lokacin da kake jin ya kamata ka mutu akwai mai wannan tunanin ya ji cewa to yanzu ya kamata in mutu yau din nan mutuwa ta zo to in mutum ya ji wannan a ransa to shine daidai lokacin da ya kamata ya ce to ya gama karatu shi yasa aka ruwaito daga gare shi yace ma'al mahbarati ila al-maqbarati mu za mu ci gaba da rike abin rubutu na koyon ilimi har mu tsinci kanmu a kabari wannan ba karamin alkhairi bane ka tsinci kanka a neman ilimi har Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarka to wannan darasi ne malamai suka ce wantaza'a shuraih al-qadhi min hadha al-hadisi al-imam al-qadhi shuraih ya ciho daga wannan hadisin ya fitar da hukunci cewa Allah yudghaba as-sabiyyu illa thalathan 'ala al-Qur'an kada azana yawo in ana karantar da shi karatun Qur'ani sai dai bulala uku ka wuce bulala uku bai kawo hadda ba a mai bulala uku in ja al-Imam al-Qadhi Shuraih sai sai dai a masa bulala uku in aka masa bulala uku shikenan ya isa mun gane daga karan mumi ku ba a hankali sun ji abin da Shuraih ya faɗi masu karantar da Al-Qur'ani in yaro bai kawo hadda ba a masa bulala uku wasu sun gano inda mun gano inda ya fito da hukuncin su ko waye zai bayani ka ce shi ma shi ba ka ce na'am yi bayani inda ya samu hukuncin
alhamdulillah
malaika da Jibril salam ya ce ma da shi su uku yana yi shi yana ba shi to sai Shuraihu ya ce wannan darasi ne idan yaro bai yi karatu ba ko bai iya karatu a makaranta ba to ka a masa bulala fiye da uku wannan fitowar nashi ya yi ko yaran mu na wannan zamani ya ce ka a wuce bulala uku to haka yake sai ya ce kama ghatta jibrilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thalathan kaman yadda malaika jibril ya matsa manzalin sama su uku to tunda su uku aka matsa annabi sallama kuma ana ce masa yi karatun qur'ani yana cewa a'a bai iya ba to idan yaro bai iya karatu ba to ka masa bulala ta wuce uku ni dai ina tare da malam Shuraihu darasinahu da anna suratul alaq awwalu ma nazala suratul alaq ikra bismi rabbika alladhi khalaq ita ce sura farko da ta soka a cikin alqur'ani domin gashi an fada mana cewa bayan ya masa matsa ta uku sai ya ce ne ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam ayoyi hudu ko akwai ruwayoyin da suka zo da ayoyi biyar allama al-insana ma lam ya'lam wannan shine darasi na hudu da aka fitar a cikin wannan hadisi darasi na biyar wujubu istiftahi qira'ati al-qur'ani bil basmala wannan surar ta wannan hadisin ya karantar da mu idan za a karanta alqur'ani wajibi ne ayi basmala domin Allah cewa iqra' bismi rabbika alladhi khalaq wannan kusan malamai da yawa akan wannan suka tafi duk da akwai inda suka saba suna ganin yin bismillah a cikin karatun alqur'ani in za a karanta suna ganin ba wajibi bane Imam Shatibi yana nuna kamar ba wajibi bane wa basmal baina suratayn fasahatan rijalun namuhajiriyatan wa tahammula ko wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanzil hadhihi as-sayf lasta mubasmila yace kai karakai ka in ka gama wata sura zaka shiga wata sura to kai karatun ka karanta kai bismillah akwai fasaha a ciki yace an samu manyan malamai da suka ruwaito ta a hadisance cewa idan mutum ya gama wata sura zai shiga wata sura to yi basmala shi ya ce mahma tasilha aw bada'ta bara'atan amma idan zaka hada wata karshen wata sura da farkon wata sura aw bada'ta bara'atan ko kuma zaka fara suratu bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila an-nas ko bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen to sai ya ce lasta mubasmila ba za ka yi basmala ba to malamai da yawa dai sun tafi akan cewa idan za a yi karatun alqur'ani ayi bismillah domin gashi cewa akai ikra bismi rabbika alladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka alladhi khalaq wanda ya halitta shi ko karatun alqur'ani shine fi kowane karatu daraja darasi na shida anna al-fazi'a la yanbaghi an yus'ala an shay'in hatta yazula anhu faz'uhu mutumin da ya firgita to kada ka tambaye shi wani abu ko yaro ne ya zo a rikici a gida to ka bari sai ya natsu a samu waje a bashi ya zauna in ya natsu daga nan sai a tambaye shi me ya faru me ya tsorata ka amma ya zo a firgici ka kama tambaye shi to me za a yi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya razana da ya ga mala'ika Jibrilu alaihi salam da ya dawo gida kawai ci wai zammiluni zammiluni ko a lullube shi da aka lullube shi bayan an lullube shi to bayan ya fita daga wannan sannan na Khadija radiyallahu anha ta masa tambayoyi hatta qala al-imam malik idza kisa innal mad'u'a la yalzamuhu bay'un wala ikramun wala ghayruhu al-imam malik rahmatullahi alayhi yace ciniki ko kuma wannan ciniki baya lazumtar mutumin da ya zama a furgice yake a sa mutun ya zo a furgice siyayya a shago hankalin shi a tashi to in fa ya dawo daga baya aka ce ba haka cinikin ne yake ba kai da ka siyar masa dole ka da masa da kudin sa domin ya zo ya yi cinikin ne ba a hankalin sa ba to a cikin wannan hadisin an yi wannan istinbata na bakwai anna makarimal akhlaqi lallai kyawawan dabi'u وخصال الخير دكما تعادوجين الخير سبب للسلامة من مصارع الشر والمكاره سببيني لا متن الله يتأريشي دجنيا وان أبو بوا إذن كذول مكي كاوت لبيئة سي الله مدوك تنسكيتي مكيكا باقوان الشر زي كاما كبا كنغا تئنا أكا جحكا نانح قديجة رضي الله عنها تيواتي والله لا يخزيك الله أبدا ko shi na rantsi da Allah Allah ba zai taba tudarta ka ba innaka la tasilur rahima kana fita da zumunta mutumin da ke sada zumunta Allah zai tsare shi daga sharruwa kai ba ma Allah ya tsare shi daga sharruwa ba rayuwar shi ma Allah madaukakin sarki zai kara masa tsawon rayuwarsa wasu malamai sun fassara kara masa tsawon rayuwa a matsayin cewa Allah madaukakin sarki ajali biyu yake da su ga kowane bawa akwai ajalin da yake sanar da mala'iku akwai kuma ajalin da ya aje a wajensa mai shari'i sai ya ce ma mala'ikan da ke karban mutuwa wani shekara 70 zai yi a duniya amma a wajen Allah sai Allah ya rubuta cewa 60 zai yi 70 din zai yi ta ne idan ya kasance mai sada zumunta kaga mala'iku ne suka sani a ilimin su 70 suka sani amma shi Allah madaukakin sarki Allamul Ghuyub masanin gaibi shine me ya sani ya san kashi biyu ne ko so daga in Allah ya taimake shi kuma ya zama mai sada zumunta to sai 70 mun gane sai 70 din ta tabbata to kaga wannan kenan wasu kuma suka fassara cewa sada zumunta da aka ce za a kara ma mutum rayuwarsa to ba ana nufin za a kara masa rayuwa bane a zahiri abinda za a masa shine rayuwar za ta zama mai albarka shi shekara 40 amma idan aka dauko intajas din sa gudunmuwar da ya bada a cigaban rayuwar al'umma sai a ga wani mai shekara 120 ba rubba umrin qasrat anaduhu wa tas'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in kirga ta za a yi to ba ta da yawa amma kuma da za a zo a ga abubuwan da mai rayuwar ya aiwatar a rayuwarsa to sai a ga rayuwar ta yi yawa manzalin sa sama haka ta tabbata a gare shi yanzu duk wannan karantawa ta manzalin sa shekarun shi 63 yi a duniya kakaf 63 yi a duniya Abubakar radiyallahu anhu sahabinsa shekara 63 yi a duniya Umar radiyallahu anhu shekara 63 yi a duniya dukkanin su shekaru sun da suka yi kaga 63 akwai wanda da aka zo daga baya irin su Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi babban sarki na musulunci da aka yi a zamanin Banu Umayya shekaru 40 a duniya amma alkhairan da ba za ka yi kirga su ba al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alaihi shekaru 45 yayi a duniya duk littafin da kaga ya rubuta da baki ɗaya littafin nan da ya rubuta shekarun shi da ya a duniya ga baki ɗaya bai wuce 45 ba mai akhdari Abdurrahman al-Askar shekarun da ya ga baki ɗaya ba su wuce 35 ba a duniya mai ahalari da kake jin ana faɗin shi shekarun shi 35 ke yi a duniya mai risala duk da ya daɗe lokacin da ya rubuta risala shekarun shi 17 ya rubuta risalar da ake rigingimu da mutane wani sai shekara 77 bai gama risala ba to kaga rubba umrin qasrat amaduhu wa tas'at amdaduhu to sai suka ce to sai nana Khadija ta ce kai da kake da waɗannan kyawun dabi'un wallahi Allah ba zai tudarta ka ba shine Bahaushe yake cewa kowa shiri ya ba kofa bude ko to to mutun ya alkhairi kuma alkhairin nana faman kasura khairuhu hasunat aqibatuhu malaman mu suka ce duk mutumin da alkhairin sai ya waita to makomarsa za ta kyautata wa wujiya lahu salamatu dini wa dunya kuma za a yi masa fatan addinin sai kubuta rayuwarsa ta kubuta ta duniya ba zai walakanta ba so daga waɗannan kyawawan dabi'un mu rike su zama masu kyawawan hali kyawawan hali da su ne ake samun soyayyar Allah kuma ake samun soyayyar mutane sai ka zauna lafiya in an tashi za a bada labarin sai ka ji ana tabbatar alkhairinka to wannan yana da kyau na takwas jawazu madh al insani bi hadratihi maslahati ya halasta mutum ayabe shi a gaban sa duk da akwai hadisan da suka zo suka hana ayabo mutum malamai sai suka ce yadda za a hada hadisan su ne shine mutumin da ake zargi ake tsoron idan an yabe shi zai rudu sai ban ma san kun san ina yi ba sai ƙara budewa sai fara girman kai to bai halasta ayabe shi ba amma mutumin da aka sanya ban nan ba zai taba shi ba zai masa komai ba to ya halasta ayabo mutum da alkhairin da yake a gaban shi kun ga abun kulan kenan a ina aka samu wannan nana Khadija ta yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa darasi na tara ta'anisu man hasalat lahu makhafatu ana san a kwantar da hankalin mutumin da tsoro ya sauka masa wa tabshiruhu wa dhikru asbabis salamati lahu sannan kuma a masa bishara sannan kuma a fada masa sabubban da zai biya kubuta daga damuwar da yake ciki kada mutum ya zo cikin tashin hankali kuma ka ƙara sa shi cikin tashin hankali shi wannan malamin addini yana buƙatar wannan kaga shine ai na wancan wanda ba malamin addini mai bauta da manzo sama ya ba mu labari wani mutum ya kashe mutane 99 yazo wajen sa yace masa ni ne na kashe bauta yake yi a masallaci ba malami bane yace masa na kashe mutane 99 shin in na tuba Allah zai karbi tuba yace wai daya biyu uku hudu goma sha daya ashirin ashirin da talatin arba har 99 ki kashe ina ai wuce kawai ai wai sani ma wutan nan hada da fir'auna za a hada ku da kai ga gidan fir'auna a wuce ga gidanka yace ya to shike tunda ta zama haka bari in ciki ai dan jefi dadin littafi sai ya hada da shi yace bari ya cika dan ya zo a firgice ka kuma ƙara sa shi a dawa kike ne kashe shi suka zama dari sai ya gubbusa sai ya samu malami na Allah masani masalin fiqh yace na kashe mutane 100 in na tuba Allah zai karbi tuba na sai yace kware da gaske ai ba wanda yake shiga tsakanin bawa da ubangijin sa amma abinda za a yi ga shawa ga hanyar da zaka bi ka kubuta ka tuba ka bar wannan garin da kake saba ma Allah a ciki ka tafi gari akwai mutanen kirki gari kaza ka je ka hadu da su ka ci gaba da ibada sai ya zama innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati sai ya zama abinda zaka yi na alheri a can garin sai ya zama ya goge maka wannan kisan kan da kai har mutane dai shike to ka gani ko to ka ga na Khadija radiyallahu anha lokacin da manzo Allah sama yazo a furgice sai ta me sai ta kwantar masa da hankali kuma haka ake son mata su zama ya je ya wuni tun safe bai samu ko sisi ba a kasuwa ya dawo gida sai kuma kin zo kin tsara tayar mishi da hankali to shine fa wannan fa wani zumin sai ya ce tafi gidanku sai ga magana ta lalace an zazzage shi an bata mai rai a office wata ya kai kwana 45 akwai masu yin watan kwana 40 akwai masu yin 50 watan Najeriya kala kala ne akwai masu 30 akwai masu 31 akwai yan 32 akwai yan 40 akwai yan 45 akwai yan 50 to ya kai 50 din nan ya dawo gida shikenan ba alat kuma ya zo kicin ƙara tsorata shi da wani abu a wane bai da lafiya ai wane ma gashi can ɗazu haka muka yi ta abin da shi kaza shinkafa ta ƙare ai babu kalanzir shikenan sai ce ke ma baki kaga wannan darasi ne babba ana son mutumin da ya shiga cikin tsoro a kwantar mishi da hankali sannan a masa bishara da abin da zai sa shi ya kubuta daga wannan damuwar da yake ciki darasi na goma kamalu khadijata radiyallahu anha wannan na nuna mana yadda nana khadija tace ka a cikin mata wa jazalatu ra'ayha sannan kuma hankalinta yana da kauri da kuwwati nafsiha sannan ranta ya kasance mai kirki ne wa izami fiqhiha wa izamu fiqhiha san kuma yana wannan yana nuna mana tana da fiqhu fiqhu ita kuma mace dama babban fiqhun da ake son ta fahimta na farko shine fiqhu al-mu'ashara fiqhun yadda za ta zauna da mijinta an fi son mace ta zama ta san fiqhu al-mu'ashara fiye da fiqhu al-ahkami ta san kunce-kuncen zamantakewa da mijinta fiye da sanin kunce-kuncen fiqhu fiye da kunce-kuncen ibada kunce-kuncen ibada za ta iya tambaya amma su kunce-kuncen mu'ashara a aikace ake son a ganta tana yin su a aikace to kagina na Khadija radiyallahu anha tana da wannan darajar Allah ya bata sannan darasi na 11 anna man nazala bihi amrun mustahabbu lahu an yutli alayhi man yasiqu bi nusrihi wa sihhati ra'yihi id ana san idan abiye sauka a gare ka na damuwa to ka ba wanda kake tsammanin ka yadda da imanin sa ka yadda da kirkin sa kuma zai maka nasiha ya fada maka mafita ka ba shi labari ana bukata wannan kar ka bari ciwo ya kashe ka kai kadai in kana da damuwa ka zama kana da mutanen da ka yadda da su zaka fada musu damuwarka su kuma sai su baka shawara kun ga manzo Allah sai ya zo ya fada ma matarsa na Khadija radiyallahu anha damuwarsa ita kuma kai tsaye bayan ta kwantar masa da hankali kaga wannan shine physiotherapy abin nan kai psychotherapy ta fara bashi ta kwantar masa da hankali ka je asibiti likita ya nuna ma ai ciwon nan ba wani abu bane wannan kaza ciwo ne mai sauki ai muna fatan insha Allah ba za ka dade ba kai za ka warke to kawai sai ka ji wani karfi ma ya zo maka amma daga zuwa shi kenan sai duba shi sai ce na zo ki auna jinin shi aka auna jini sai ta kalle shi ta kalle ka kai ma ta kalle shi sai ya gani shi maganawa kenan shi ho Tsohagir zuciyarka ta buga, da zuciyarka ta buga shi kenan ka shiga koma, daga koma sai mutuwa. Kaza shi kenan ya kashe shi. Ya kashe shi da ran shi. To daga nan ko jinin bai hau ba sai ko jinin ya hau ne dan sauka, to sai ya ƙara sama, ba zai yi ƙasa ba. To kaga wannan ana da buƙatar shi. Darasi na 12 anna al-ikhtisara fil kalam huwa al-matlub wal awla. Takaita magana ita aka fi so fiye da ka zo kai ta tsawaita magana domin me nana Aisha sai ta ce fa akhbaraha al-khabara sai sayyiduna sai manzo Allah sai mai ba nana Khadija labari bata ce yace mata kaza ba an fi son ka takaita magana mutanen mu suna da wannan damuwar su tare da masu wa'azi da masu karantarwa duk muna da waɗannan matsalolin ba za ka yi ikhtisarin magana ka iya karantar da mutane ba kila nasiha wani zai tashi fa ga hadari ana hanguwa girgi kawai an gama sallah shi kenan sai tashi ce innal hamdulillah hatta khutbatul hajar ka yanke ta kai ta takaitacciya ka kalli yanayin mutane sai ka musu wa'azi shi kenan minti uku minti biyar ka isan musu da sakon da za ka isan musu sai a tashi a tafi amma shi kenan kawai sai ka fara wa'azi ayar ma sai ka faɗi sababin nuzul ɗinta sannan ka faɗi hadisin ya inganta ko bai inganta ba sannan akwai wani a cikin hadisin duk ko za ka yi magana kan matsala ɗaya ne to a wannan yana karantar da mu ikhtisarul kalam mutum ya koyi takaita magana akwai inda ake buƙatar ka takaita akwai inda ake buƙatar ka tsawaita kamar so tari irin rayuwar da al'ummar mu take ciki ta fi buƙatar takaitawa fiye da tsawaita magana sannan darasi na 13 جواز الحكم بالعادة يا هل سأيه كن شيد الآدة كما حكمت خديجة رضي الله عنها بذلك كما يدنا نخديجة أم فاند الآدة تشيك الله والله ما يخزيك الله أبدا أيد الآدة تك الله بذي توزى تمي إرن كبا إرن كمي إرن هلا ينكا الآدة تاقو دان بي باس توزرتا كذا ما متون إن تلك إسان الله توزرتاك باهك الآدة الله تكبا تولنينا نونا منا ya halatta ai hukunci da al'ada wa abin nan al'ada ita ce abin da mutane suka saba da ita akai tai tana faruwa har ta tabbata kowa ya saba haka tace darasi na 14 anna al-mar'a idha asabahu amrun muhimmun falahu an yuhaddisa bidhalika ahlahu idan al'amarin ya faru da gare ka mai muhimmanci to ka sanar da iyalanka kakka zauna babu labari labarin kakka zauna baka ba da labarin da ake bada wai na wani mutumi shikenan yazo da 1500 gidansa shikenan da yazo da 1500 gidansa ya fada ma matar sai yace mata ai za a bashi wasu kudade insha Allah zai canza mata kujerar dakin ta shikenan sai aka bashi ya samu wadannan kudin sai bai fada mata ko sai zai boye a cikin ya daga kushin din kujerar sai ya aje 1500 ita kuma kawai saboda jin dadi an ce mata ai kujerinta dama sun tsufa sai rididdige za a canza mata sai ta ce mai yara su dauki wannan kujerar su kai ta waje a kona ta saboda za ta cika gari ko zai yi ta kuma shikenan kun ga na karshen labarin ai bari in shigo ta gidan 1500 kaga tabbai da zaka ina 1500 take ko to ya rage na ka sai ka je ka karasa labarin kujera da an kona ta akwai 1500 a cikin kujera kuma an kona kujera to mu san me ya faru da 1500 din ba wallahi alim to ka fada ma iyalanka iyalanka su suka fi cancanta su san sirranka ba daidai bane mutum ya ta kumbiya a rayuwarsa iyalanka ba su san komai naka ba matarka ita ce mahallu sirrika ba wanda ya san sirrinka kamar ta sirrin da baka son kowa ya sani ita ta sani to me yasa kuma zaka boye abin da wasu za su iya sani shi wancan ba wanda ya kamata ya sani amma ta sani to shi kuma wanda wasu za su iya sani mai kula da maka da banki ya san ko nawa kake da shi ko bai sani ba kuma ba dangin iya ba na baba ina ma arme ne ya san nawa ka zuba ya san nawa ka kwashi ya san nawa kake da shi amma matar ka kuma ba za ka faɗa mata ba to idan abu mai muhimmanci ya samu mutum ya faɗa ma matarsa yana da muhimmanci sosai kaga farko maza su ma da ya dawo Nana Khadija ya faɗa mawa yace ga abin da ya faru da shi shikenan ita kuma sai da yake mace ce an siffanta mana cewa kamila sai ta bashi mafita na 15 anna man idda ashi'an fa alayhi an ya'ti bil dalil duk mutumin da yace ga wani abu to ya kawo dalili ala sidqi da'awahu domin ya gaskata abin da yace hakan yake domin Khadija da tace wallahi la in qalla wallahi la wallahi la yukhzika Allah abadan sai ta faɗi dalili sai ta ce innaka latasirur rahima in ka faɗa abu to ka kawo dalili darasi na 16 jawazu khurujil mar'ati ma'a zawjiha ya halatta mutum ya fita da matarsa mace ta fita da mijinta ko a mota ko a kasa ya halatta su fita domin ai cewa tai zo mu tafi wajen ma waka qatubun nawfal ko dan uwanta dan uwan babanta suka tafi tare da wa suka tafi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya halatta mutum ya fita da matarsa amma malamai suka ce baya cikin muru'a irin abubuwan da wasu matasa suke yi yanzu suna ganin kamar ci gaba ne sai mutum ya fito da matar shi kawai su rike hannu suna tafiya wannan baya cikin muru'a ba al'adar mutanen mu bace kuma da yawa malaman da suka yi rubutu akan muru'a sun tabbatar da haka Sheikh Mashhur Ali Salman a cikin littafin sa al-muru'at wa khawarimuha ya kawo wannan balle masu zuwa suna runguma matan su ai mata ta ci a iya kwata ba daidai bane irin wannan amma dai dan ku fita tare to ba laifi bane ko a mota ko ka goya ta a babur dinka ko ku tafi a kasa amma ku wani rike hannu kuna wani rangaji a hanya ai mata ka ci kana jiran ba wani ya dan yi ma magana ka ce to bai halasta bane mata ta ci to baya cin muguwa na 17 dan wannan aka faɗi aka ce ya halasta shi ka san mutanen mu haka suke dan aka halasta abu shikenan aka ce abu halasta ne to su sai su bude kofar ta gabaki daya sai a shigo masallacin nan amma ta kofa daya to sai wani kawai ce duk tunda an ce a shigo dai a bude kofofin ba to ba daidai bane haka na 17 annal mar'a alladhi waqa'at lahu waqi'atun huwa auladu al-ikhbari anha amama al-alim min ghayrihi idan abu ya faru da mutum karaka shi domin ya je ya jawabi a gaban malami ko gaban alkali to asali shi ya fi cancanta ya bayani domin shi ya san yadda abin ya faru da shi in an je asibiti wanda ciwo ya faru da shi shi yafi kamata ya zauna a gaban likita ya faɗa ma likita ga abin da ke damuna sai dai in ba zai iya ba anan ne ai daurin lauya ke zuwa asalin lauya a musulunci mutum dolo ne shi ba zai iya magana a gaban alkali ba to sai ya samu lauya asalin lauyoyi ba su da aiki in banda su kara dolaye shine asali mutum in ya je gaban alkali sai ya rika rawar jiki abu ga yadda ya faru bakin abu ya gani sai ya ce fari ya gani saboda rudewa to sai ya dauko lauya shi kuma lauya dama an karantar da shi karfin hali an karantar da shi jura'a da iya magana a gaban kowa to sai ya yi bayani sai ya wakilce shi to sai kuma ya zama mutumin da kila ya kasance baya nan kuma ana neman shi a gaban alkali sai lauyan sai ya ce har dai abin ya fadada ya kai ga irin halin da muke ciki a yanzu to kage da aka je ai cewa sai me isma' min ibni akhika ko idan ka bada labari da kanta cewa tai waraka yaya saurari abinda dan dan uwanka zai fadi mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi zai fi cancanta ya bada labari na 18 anna al-alima bi shay'i ya'rifu ala jari al-adati falahu an yahkuma bil ma'ali idara al-mabadi'a mutumin da yake da ilimin wani abu to kuma ya saba al'ada haka abin yake faruwa to babu laifi ya bada labari da yaga faruwa abin yace to wannan abin aka ci gaba da yin sa da sakamakon sa domin nana Khadija ai haka ta fada tace a wallahi la yukhzika Allahu abadan ko wallahi la yukhzika Allahu abadan sannan shi ma waraka da aka je da yaji yadda ya siffanta mu yace a zakan namusul ladhi anzalahu Allahu ala Musa in wannan ce kuma in dai haka ne to kai ne zaka zama annabin wannan zamanin kaga fankofankon al'amarin annabi sama yaji to amma tunda yana da ilimin yadda abin ce gudana sai ya fadi cewa ai annabi sama ma zai zama annabin Allah darasi na 19 anna tajribata tuhdithu ilman za'idan 'ala al-'ulum al-mustanbata bil-bahth wan-nazar yudubu bi tajriba experience abinda kai ta gani to yana kara maka wani ilimin da ba sai ka karanta a littafi ba yau da gobe ka gani ta faru ai an ce an yi wani irin masu zama a tiyatar nan asibiti daga cikin asibitotan Najeriya asibitotan koyarwa an ce ya fi shekara 30 da shi a tiyata yake aiki amma aikinsa sai a ce miko kaza sai da ya koma ko likita aka zo za a yi operation zai ce in kai abu kaza ba za a ci nasara ba saboda tsabagen zama a tiyatar da kuma yadda ake kuma bai karanta a littafi ba to tajriba ilimi ce shi yasa ai suka ce la yakunu al-insanu haliman illa bit-tajarib mutum baya iya zama mai hakuri sai yana da gogayya a rayuwa in baka goge a rayuwa ba shi ce ne yanzu da an yi dan abu sai ka fusata to amma gogayya na sa mutum ya zama mai hakuri darasi na 20 anna ta'lima yakunu bit-tadrij ana son koyarwa ta zama a hankali mataki ji yadda mala'ika Jibril ya sauka ma da manzo Allah sama aribiyar ko hudu ba yau zaka zama malami ba kawai shikenan kace ai yau kake son ka iya karatu komai ka iya darasi na 21 jawazu ta'dibil muta'allim bima la yu'addi ila al-mahzuri ya halatta aladaftar da wanda ake karantar da shi almajiri dalibi ya halatta aladaftar da shi domin gashi manzo Allah sama an matse shi amma kan mu manta da maganar Shuayb radiyallahu rahmatullahi alayhi darasi na 12 anna al-mar'a idha kharaja يسن له ان يؤلم اهله بموضعه الذي خرج اليه انا سو idan zaka fita ka fada ma iyalanka inda zaka tafi kun ga manzo sama in zai tafi sai ya ce ina sai ya ce ku wanhira zai tafi da za a zo neman shi nana Khadija za ta bada labari ta ce na waje kaza idan akwai hikimar ta fadi ita kuma ana domin ba ko ina kuma za a zo a tambaye ki ke mata a ce ina mijinki baki ce ya tafi waje kaza in akwai hikima ta ki bayyana to babu laifi ki bayyana amma kai ka sanar da ita kuma ana da bukata ta sani kun ga manzo sama ya ambata mana na Khadija درسي نعشرين دا أكو أن ورقة ابن نوفل رضي الله عنه من الصحابة أشي ورقة ما ينتشن صحابي ومن شرطنا صحابي صحابي شيني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام wanda ya gamu da Annabi sallama kuma yayi imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to malamai sun tattauna akan musuluncin waraka akwai wasu hadisi da aka zo aka ambata Ibn Hajar a cikin al-Isaba ya tattauna mai tsawo a game da shi nau'u waraqatu ibn Nawfal da musuluntarsa to amma manzon sama ya yanke hukunci hadisi sahihi al-Imam al-Hakim ya goyito shi da isnadi sahihi Annabi sallama ce la tasubbu waraqat ibn Nawfal فإني رأيت له جنة أو جنتين ماذا سميت كده وني زاجي ورقة كفوفة ورقة ابن نوفل كفوفة إيش ده ممونر مغانا ناقا جدان شبودابي أتشن الجنة قو جدا جي بودابي وقاقا أشي مسلميني دومن ياتي ممنزل سلمة يا ليتني فيها جزعا كو يتي يا ليتني أكون حيا كو فأنصرك هنا يخرجك قومك فشاو مخرجيه سنن درسينا أشرين دخلك منك أرشيد زامي يفتروا أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق نانا خديجة فانكو التفاغ مسلم تأشم ماتا قباكي لا استفاغ مسلم تأشم ماتا أفهم على من دسكي شواما استفاغ مسلم تأشم قباكي لهم قوة to wallahu alam akwai darissa da yawa da suke cikin waɗannan hadisai guda biyu to amma dai zamu wadata da barin su insha Allah kai mu karatu na gaba sai mu shiga hadisi na biyar insha Allah da mala yace babun Ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Allah kara mana fahimta Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in